أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت جعل ملوك كيما يقوى ميقومي وانا ينونا منا وانا راناتي ولهدي منا تقص جواتا بيار واتو جمال الأولى كنا هجرة دبو تايا تتلي حدود 30 تقص تمنزو صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau muna biyar ga watan biyu shekara ta 2017. A yau za mu yi darasi na 50 a cikin wannan littafi da ke bayani akan wane ne almahadi na hakika, wadanne ne kuma wadanda suke ba na hakikan ba. Muna cikin tarjama wato tarihin Sheikh Muhammad Bello, wanda nan gaba kaɗan za mu shiga littafinsa da ya wallafa a kan almahadi. To kafin mu shiga muke karanta tarihin rayuwarsa domin mu san waye shi, mu san mu daɗa sanin ƙimarsa da darajarsa, wanda za mu ɗora yau bincike na tara a cikin bincike a kan rayuwarsa shi ne intajihul ilmi, irin gudunmuwar da ya bayar ta ilimi, wato rubuce-rubuce da ya yi da karantarwa da ilmantarwa, wanda shi muka samu ainihin mu ma muka gada, ko mu ce muka samu a wannan ƙasa tamu cikin abin da manya-manyan malamai na wannan ƙasa suka gada mana na ilimi. Allah ya masa rahama. Wato amma fi majalis ta'lim wal intaj lil ilmi, dangane da ta ɓangaren wallafe-wallafe da abubuwan da ya samar na ilimi, faƙaɗi taraka Sheikh Muhammad Bello lil ummati turasan zakhman saminan qayyiman. Sheikh wato Muhammad Bello ya bamma wannan al'umma abin gado mai yawa, wato ɗirkin littattafai masu tsada masu ƙima ya bar su. In ka je laburare, in kai ma'abucin karatu ne, da laiƙar littattafai za ka ga irin abin da ya gadon wannan al'umma mai yawan gaske. La yazalul ulama'u wal bahithuna yanhaluna minhu ilman nafi'a, malamai ma'abuta ilimi ba su gushe ba, da masu bincike masu research kenan suna kwankwaɗar ilimi mai amfani da ya gadar mu wannan al'umma tamu, musamman a munan yammacin Afirka. Walam yatruk sultan Muhammad Bello majalan min al-majalat al-ilmiyya wal-ma'rifiyya wa-thaqafiyya allati tanfa'u al-umma wa takhdimu al-islam illa wa qad kataba fi. Wannan babban wato hamshaki, ko mu ce babban bajinin malami Sheikh Muhammad Bello, ya wato ba wani bangare na ilimi, wani fage na ilimi ko na sani ko na wata saƙafa, wato wani abu na wayewa wanda zai amfanar da al'umma, ya yi ma musulunci hidima wannan ɓangaren, to babu shi face sai da ya rubutu a wannan bangaren ma'ama alaihi min ra'ayati shu'unil muslimin tare da abin da ke kansa na kula da gudanar da al'amuran musulmi bangaren shugabanci na jagoranci kenan duk da wannan jagorancin to ya bada yayi rubuce-rubuce a fannoni daban-daban bangaren abin da ya shafi dibbu kiwon lafiya bangaren tsirrai wato tsirrai bangaren abin da ya shafi geography bangaren abin da ya shafi sanin halayya ta dan adam bangaren abin da ya shafi fiqhu ko dama wannan layin sa ne balle harshen larabci wani bangare da ka sani wanda zai amfanar da al'umma shau wato Muhammad Bello sai da ya rubutu a wannan bangaren a kuma ba wai wannan ne ba kadai tare da jagoranci na al'umma ta musulmi wa tilka hislatun allama tujad illa inda al-abaqira an-nawadir fi tarikh wato wata dabi'a ce da Allah ya bashi wanda kadan ne zaka sami masu irin ta a cikin al'umma a cikin tarihi ma an kana karanta tarihi na manya-manyan magabata to kadan zaka sami irin su kadan ne cikin al'umma ga harkar shugabanci ga harkar yaki tafiya jihadi ga wallafe-wallafe ga karantarwa ilmantarwa wa'azantarwa duk ka iya samun wani ya shahara da wani bangaren amma ya wani bangaren ya fi karfin sa wani ya shahara da bangaren rubuce-rubuce amma bangaren a zauna a karantar da al'umma wani ko bai iya wannan wani kuma ya iya karantarwa amma ya dau alƙalami a rubutu nan kuma wani kuma bangaren siyasa zaka same shi haka dai to shi duk bangarorin nan Allah ya bashi ya hada shi a Sheikh Muhammad Bello kenan قال الاستاذ عمر بلو wani marubuta wato wani marubuci daga cikin marubuta da suke rubutu akan shi yake cewa kana Bello ahadul muallifina wa alamul ulama wal udaba fi gharbi sudan shi Muhammad Bello ya kasance ɗaya ne daga cikin mawallafa kuma ɗaya ne daga cikin jigajigan malamai a wajen bangaren uda wato bangaren adab abin da yake ce ma adab sanin literature kenan na dan adam da rayuwarsa da rubuce-rubuce irin wannan a nan dai yammacin Sudan to yana ɗaya daga cikin malaman da ake ɗaga matuta kada kaddama litullabi al-ilmi kutuban madarasiya wa maraji'a wasiya li aghradihim ya gabatar ma ɗaliban ilimi da littattafai madarasiya wanda za a karanta a sami abin da ake kira tarbiyya education a wanda za a karanta a ɗora ɗalibai a kai sannan da maraji reference kenan wanda za ka koma maganganu masu zurfi wanda ake fada da bayani to wanda za a ɗauka a takaice a karanta ma ɗalibai irinmu ya bar irinsu in an koma bangaren wanda sai dai research kawai zai kai ka ba littafi ne da za ka zo ka sama ɗalibai ba shi saboda girman shi da faɗin shi su ma ya bari irin wannan wanda suke a babin bincike ake karanta su duka ya bari wato maɗalibai wanda yake duk masu buƙatar su biya buƙatunsu na ɓangaren ilimi za su koma su leka wa kana yahtallu al-makanata thaniya bada ammihi al-ustaz abdallah binu min baini udaba'i gharbi sudan take cewa ya dau mataki na biyu nan ba ta biyu bayan baffansa waye baffansa shine abdullahi na gwandu to bayan ka dauki baffansa shi abdullahi na gwandu balaraben hausa ake mai lakabi to bayan shi shi muhammad bello shine ke daukar lamba ta biyu inda ya fagen ilimi ne a daular shi Usmanu da ya assasa wacce ta gudana kan ilimi ba kan hayaniya ba to daga baffansa shi abdullahi to daga shi inda an da bangaren sanin literature na larabawa mai al'adunsu ya ɗabi'unsu suke a larabce to shi muhammad bello wato shi ne yake ɗaukan lamba ta biyu a nan garbin sudan wa qad taraka lana kutuban kathira tazidu ala mi'a malaman tarihi suka ce ya ban mana littafai masu yawan gaske sun fi ɗari. In ka je laburare ko yanzu aka ga da wanda aka yi sun rubutun irin rubutun shi har yau yana nan. Rubutu na hannu fa ba wai rubutu irin namu na yau wannan ba da kwamfuta danna nan ka buga ka tashi. Wanda ake ɗauka alƙalami irin nada da tawada da duhu da fitila a ci balbal ana yi iska na hurewa ga duhu ga sauransu da haka fuskai wannan aikin. Ta yi rubutu littafai daban-daban wanda sun fi ɗari. Ana ganewa wannan duka ana karanta mana don mu san tarihin magabatanmu, ba mu san irin hidima da suke musulunci. Mu mu ga mu yau me muka yi mu yau, mu ma ɗau littafan nasu mu karanta mu fahimta, ne ma yake mana wahala a yau. Minha ma huwa maktubun bil arabiya wa minha ma huwa maktubun bil fulfulde. Daga cikin littafin akwai wanda ya rubuta da larabci, akwai wanda ya rubuta da filatinci, waɗannan yarukan waye rubutu da su har yau suna nan da filatinci ɗin, wasu kuma suna rubuta da larabci. Ɗalibai masu bincike sun ɗauka sun sake rubutu sun sake haka kasu sun fitar da abubuwan da ke cikinsu na ilimi, wasu kuma har yau suna nan suna buƙatar rubutu ɗin. وقد أورد العلماء أسماء هذه الكتب في رسائلهم الجامعية على ترتيب الحروف الأبجدية. ما لمي سنفى السونة يلي تتفي إن سنجيرا سنزود السونة ينسو لتاجي كذا لتاجي كذا لتاجي كذا سنرب تاسم وتكين لتتفي أيو دا أكي مقوم تشي أينهم أكيسز دا أكي أجامعو إيدا باندبان namu na nan kamar Bayero University, irin su Sokoto, irin su Sudan in ka tafi kai Ilorin, duk ƙasashen nan za ka ga an ɗauko littattafansu ana bincike. To daga ciki akwai wanda suka jera sunayen littattafan shi a kan tsari na huruf al-abjadiyya. In ka ce wanda yake fara da sunan alif, to an jera su an gama su, sai kuma mai fara da ba su ma an jera su mai farawa da jin a ba za da ha wa za har haka an jera su. Daga ciki ya ce wa khairu man rattabaha, mafi kyau wanda ya jera wannan littattafai da wanda ya aiki a kan haka shekuna Dr. Ahmad Ibrahim fi risalatihi lil majistir. Shekh Ahmad wanda yake karatu a Darul Hadith yanzu malaminmu yana ɗaya daga cikin wanda ya yi wannan aikin a wato cesis ɗinsa na magister na masters da ya yi. Wato ya haƙa kauni littafi ta haƙiƙu kitab al-budurul musfarra, littafi ne na Muhammad Bello ya ɗauka shi ma da ya zo ta haƙiƙin ya tattaro waɗannan sunayen littafansa ya jera cikin wannan rubutun nasa domin ɗalibai su san su. Saboda yanzu yadda rubutun suke cikin laburare wuraren da ake aje mahdudat, in ka je kila kai ba za ka iya karanta ba, tunda littafai ne da ɗaliban shi suka kwafa ko ɗaliban ɗalibansa. Wani rubutun ma ya fara disashewa, ina tuna sanda zan wannan aikin a nan ma ba yara ban sami wani kwafi na littafin wannan da nake so sai da na je Kaduna National Archives. A can na je wata arniya ita ta ɗauko man littafan, na je ne photocopy. Arniya ba fa musulma ba domin ita take aiki a wurin. Ko yanzu akwai wanda ba za ka same su ba sai ka je can ɗin da littafan shi da na baban shi Shehu Usmanu da na babbansa da na sauran ɗalibai irin wannan wanda tura mulki mallaka suka kwashe suka kai su can. Saboda haka ya yi aiki wa qablahu al-ustaz Umar Dello kafin shi Sheikh Ahmad yi wannan aikin. Akwai wani ustaz Umar Dello shi ma ya yi irin wannan aikin shi ya fara yi. Wa qad zakartum ba'dha mu'allafatihi fil mulhaq ba farajihu in shita. Wannan ba a saka shi nan ba mulhaq din. Mulhaq shi ne bayan rubutu ya tesa tsake wani abu da za ka karo ka sa a gefe mai sha'awa ya karanta yana cikin risala, saboda kada littafi ya zama ƙato. Gaskiya ba a saka shi ba. In kana so sai dai ka koma jami'ar Bayero ɓangaren laburare inda ake aje thesis na ɗalibai, to ka je za ka ga ɓangaren mulhaq da ne na wannan littafin. To ka je karaja'a za ka ga sunayen littafan da wannan tsarin da muka faɗi a nan, amma a nan ba mu kawo shi ba. an fahimta da kyau. Imam Fasul Ashir bincike na goma dangane da rayuwar shi Sheikh Muhammad Bello rahimahullah, jihaduhu wa difa'uhu anil Islam wa mu'azaratuhu li abi, wato jihadin sa da yayi da hannunsa domin ɗaukaka addinin Allah da kariyar da ya baiwa addinin musulunci da takobinsa da hannunsa, sannan da kuma dafa ma wato babansa da yayi wajen tabbatar da daula ta musulunci a wannan ƙasa tamu ta nan yammacin Afirka. To wani irin gudunmuwa da ya bayar, wace iri yayi, ko wani irin jihadi yayi, shine shi ma nan zamu ji a takaice. Kama Amirul Mu'minin Muhammad Bello bi adwarin kathira ibana al-harka al-islahiyya. Shi Amirul Mu'minin Muhammad Bello wato ya tsayu da ba da gudunmuwar sa babba mai girma daidai lokacin da babansa ya kokarin tsaye da wannan daula ta musulunci, da wannan daula da ake kiranta daula ta islah gyara, ba wacce aka yi Shehu Usman ya tarar da duk mutanen wannan yankin gaba ɗaya kafirai ne arna ne ba, a'a akwai dai maguzawan, akwai musulmin. To ba maguzawan ba, su ma musulmin kansu suna buƙatar islahi, suna buƙatar tajdidi. Sai ka karanta littafansu zaka ga wannan irin su littafin sa Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a. Ihya'us Sunna, a raya sunna a yi ƙoƙari a bishe bid'a, domin bid'a ta mamaye dukkan al'ummar musulmi, ta mamaye su masu mulkinsu da sarakunansu da masu kuɗinsu, balle ko talakawa. Abinda maguzawan suke shi musulmi suke, azan da maguza suke su ma musulmi shi suke. Allah inda za ka tara wanda ba sa tsafi ba sa canfi, in al'ayin Filani ne da irin nasu canfin, idan Hausawa ne da irin nasu, kowace kabila da canfe-cantansu ya zo ya yi ta faɗa da su yake rikici. Wannan tajdidin da islahin shi Muhammad Bello ya dafa ma babansa wajen tabbatar da gyara da suke so a yi na wannan zamanin nasu. Wa kada rasalahu Sheikh Usman ila kaddi liwaziya ala al-ulama'i khutbatihi al-mashhura. Farko babansa Sheikh Usman kina rahimahullah ya aika shi zuwa Kebbi tun a wancan zamanin domin ya je ya raba ma malaman wannan area din, ya raba musu hudubar nan ta mutun shi Sheikh Usman, wacce take shahararra, wacce har yau wani wuraren ana karanta ta, ko wanda ma har ƙarshe kuma ta zama kamar wato abinda ake ce ma wannan abinda ke ciki din na wa'azin, ba a cewa an gaji da shingin shi, ko ba a cewa an wuce shi, a yanzu cewa a ji tsoron Allah. Wannan wa'azin ana wuce shi ne, ku ji tsoron Allah, ai ba a wuce shi. To amma ita hudu ba tana buƙatar kullum ta rika samun me, ta rika tafiya da yanayi me ke damun al'umma a yau. To hudu ba ka ta kunshi wannan abin, me ne suke buƙata a faɗakar da su, me suke buƙata a nusar da su, me damuwarsu. To wannan bayani na tsoron Allah sai a haɗa musu da wannan. To har aka wayi gari hudu ba Shehu Usman ta zama ma wurin wasu malaman kullum ita za a yi, har ma ba limaman ba, har ma mu ma sun kusa haddace ta, ko ina jin kuma kun haddace. To da yake yanzu ana ta ƙoƙarin gyarawa, ba cewa ake waccan huduba ta Shehu Usman ba ce ba, amma kullum huduba ta zama iri ɗaya. Wannan ya saba ma yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta da al'ummarsa, yana tabo musu wani abu da ke damuwarsu, ko wani abu da yake hange zai iya samun su, ya faɗakar da su don kasa auka cikin wannan damuwa ɗin. To dai wannan cikin aikin da shi Muhammad Bello yake nan shi aka aika, inda kun san huduba abu ce da sai wanda ya iya larabci zai rubuta ta, tun ba za ka iya bafa, za ka iya karanta larabcin, kuma za ka iya gane shi, za ka iya sharhi, sai a rubuta maka a baka ka karanta, ba laifi ba ne. Irin yanzu limamanmu na ƙauyuka suna buƙatar, ko yanzu inda a ce akwai wannan hukuma mai kula da masallatai da kuma haɗin kansu da bayani na bai ɗaya, duk limamin da ba zai iya rubuta huduba ba sabo kamata yayi a rubuta mashi yayi ma mutane bayani abin da ke damun su lokacin gudun mu wadda Sheikh Usman ya bayar kenan shi ya iya larabci dan sa ya iya dan uwansa ya iya da sauran almajiransa sai ya rubuta hudu bai bara a aika ma limaman da ba za su iya rubuta ba ko karanta da abin da ya kamata ku wazi da shi ko hudu ba da shi kaga aiki ne ko ba aiki ba to shi ya fara tsayuwa da taimaka ma baban sojan wannan amma arsalahu ila umara'i sharqi yubayyana lahum mabadi'a da'awati al-islamiyya wa ya'khudhu minhum al-bay'ati li-shay' bayan wancan aiki da ya sa shi shi ne har yau ya aika zuwa ga sarakuna na yammacin wancan zamanin dan baka ta gabacin Najeriya baka ta gabacin Najeriya ko ba ma Najeriya sannan ba ta wa kowane yanki cin gashin kan shi yake to shi aka aika zuwa gabacin wannan kasar naka ce gabacci dan ka dauki Sokoto ya mazaya can duk inda ya ci ya kawo nan ya taho ya danna ya barna kenan kuna bayyanta da kyau to shi ya aika ya je masa bayanin mabadi'u da'awa mene abinda da'awarsa ta kunsa me yake so ya cimma me manufar da'awarsa sa ba zuwa ya kawai ya ci mutane ya mulki ba a gyara kawai yake so shi yasa duk inda aka sami wanda suka yadda da tafiya shi kenan wani a yaki da su bata taso ba dama musulmi ne abinda kuke na barna ku daina ku dawo ku rike Qur'ani da Sunna duk su fahimta magabata shi kenan kuma ku tashi ku karatu ku karantar da al'umma a daina daukan malinta kawai zama sai an zo sannan in ba a zo ba za ka karantar ba kun fahimta da kyau wannan abubuwa ya shi yasa ya je ya ta wannan da'awar sannan kuma ya je ya karbi bai'a duk wanda suka yi mashehu taffa to ga dan sanan sai a mamadinsa kun gane da kyau bayan nan wa kama aidan bidaurin bidaurin sakratarin jama'a shine ya zama babban sakatari nashi tunda shine ya iya rubutu shi ya iya karatu kuma duk abubuwan da larabci ake a sannan to shine ya tsaya ya zama kamar babban sakatari kenan wa kana yaktubu an ash-shaykh al-murasalat ad-diplomatiyya ila salatin kharij ad-dawla mislu risalati allati katabaha ila al-kanim shine yake rubuta wasiqu da ake aikawa zuwa inda bai hada da daula shi ta shehu din ba kuna ganewa da kuma har ma na cikin gida duk abin da ya shafi sha'anin daula kasa da kasa ko yanki da yanki to shi ake sawa ya rubuta takardar kuma ya aika zuwa ga yankuna daban-daban dan sakon shehu ya su zuwa gare su kamar yadda aka rubuta aka aika ta zuwa ga shi Alkanemi Alkanemi sarki ne naki ne wannan na Borno kenan ko kasan an ta samu dan abin nan tsakanin su shi ma shi Alkanemi yana ga shi ma sarauta shi cin gashin kan shi kuma shi ba zai mika waya ba su ma duk abin da ake dawo an sani su ma sun sani kasan suka yi ta exchange na maganar karantar da mata shi Shehu Usman lokacin ya hada karantar wata sha da mata ga maza mata na can gefe da lullubin su suna jin karatun shehu suna kwasan ilimi shi kuma yace ya zo yana hada maza da mata yana karantarwa yace to ba hadawan yake ba amma a kaddara ma hadawan yake da aban mata cikin duhun jahilci duhun da zai kai su zuwa ga wuta da a karantar da su koda da cakudar wane fi saukin laifi akan abin su cikin jahilci mace ba ta san jinin haila ba ya dauke mata cewanka jinin biki ya yanke mata ta yi hucewanka ba ta san wannan ba ta kwanta da mijinta ba ta san wankan janaba ba haka za ta kunkuma sallah ta mutu a haka da a karantar da ita ta san wannan ko da za ta zo ta kudi da mazan wane ya fi sauki balle ba ma ta kudan ba ne a su fito su zo inda za su saurari karatun sai dai a kulle mace a cikin gida wai da sunan kulle da sunan kishi kenan ko kamar yadda aka rika samu kafin a waye sai ka hana mace ka zuwa makaranta inda za ta yi karatu kai ba iya karanta da ita za ka yi ba ko ma za ka iya karatun miji da mata ya yake karatun ya yake karewa karatun tana sauraron ka ne tana fahimtar ka kai waye za ka karanta da ita ita da ta san ka ciki da bai komai iliminka ko balle kila ba ma ilimin gare ka ba sai ka hana ta je makaranta, amma za ka bata ta tafi kasuwanci ne su kaya, za ta tafi sabon gari, za ta tafi shopping center, za ta duk wannan shi ba kishi bane, amma ka bata ta je a aji da sauran mata a karantar da ita ta san addini, sai da za ta yi ibada sai ka ce a kai kishi kake, kai ba za ka yi da ba. Annabi ya je ya karanta da mata tun zamanin sa, mata ta kawo kuka ta ce ya Rasulullah, kai annabin maza ne kadai banda mata? Ya ce a ni na maza ne da mata. To majalisin ka kullun sai maza ba mata? Yace ku je ku ware lokacin zuwa karantar da ku. Kuma ya tashi ya je har ya tafi da Bilal, ya masu wa'azi su rika yawaita sadaka, suka rika cire munduwoyin su na gwalagwalai suna ba Bilal ya tattaro a matsayin sadaka. Wata ranar bai je bai aika wani daga cikin sahabbansa, kaga idan an yi wannan zamanin manzo, yau kuma ka zo ka ce an zo da wani abu sabo, kila kai ne baka san abin ba, shi yasa kike ɗaukar shi sabo. Ko Shehu Usmanu haka ya raya wannan sunna, karantar da maza da mata a majalisinsa har suka yi rikici da shi Al-Kanemi. To dai a lokacin haka aka yi ta ja in ja shi, na ga shi ma cin gashin kai shi zai, su kuma nan nasu cin gashin kai ɗin. Almuhim dai an aika mashi da saƙo. Na fata kun fahimta. Wa kana li Muhammad Bello mawaqifa mashhuda kathira, haythu ashama fiha ishaman qawiyan fi nasrati al-islam wal muslimin. Aya kasance dai shi ga Muhammad Bello da muke bayanin tarihin sa, yana da abubuwa wanda suke ababan fadi wanda ya halarta da kansa, kuma suna da yawan gaske, wato ta yadda ya bada gudunmuwa mai karfin gaske wajen taimakon wannan addinin na musulunci a wannan yanki din da muke rayuwa. Amin zalika daga ciki jihaduhu bisayfi wa tahrudihi almuslimina alqitali bilqawli walamali, wato jihadin da yake da takobinsa, ya zara takobinsa ya shiga cikin gumurzu na yaki da shi Shehu Usmanu yayi da wanda suka ja da shi a wannan lokacin, ya shiga shi ma Shehu Muhammad Bello da shi akai. Wa tahrudihi almuslimina ala alqital, da inda ya rika zaburar da musulmi su ma su tashi su yaki, bil qawli wal amali, da fadi ya fadi kuma aikace yayi, ba wai ya ce ai shi ya koma ya kwanta a gida ba, tare kai da shi a aikace, kuma ya tashi ya zaburar da hudubobinsa da lafazinsa da bakinsa yadda ya zaburar da musulmi don su tashi su kare addinin su. Faqad kana yajulu bisaifihi fi sahati alwaqa, ya kasance yana cewayawa a fagage na yaki, a sansani na yaki daban-daban, ba komai ya kwanta ba, ma a'azamil fursani shuja'an, tare da manya-manyan gwaraza sadaukai wanda suke na musulunci da karu na Shehu Usmanu, to da shi aka rika tafiya. Wa katamma ala yadihi fatihi mamlakati fatihi mamlakati Gobe, mamlaka ta Gobir da aka buɗe wacce ta tafi kowace girma da gumurzu da aka sha, to da shi Muhammad Bello aka buɗe wannan garin. Eh, ma'ana masarauta ta Gobir siyunfa kenan wanda aka sha fama da su, ko wannan, to da Muhammad Bello aka yi wannan gumurzun. Wa kad wasafa ma'arakata Kannu fi ra'iyatihi haythu qala, yana wasafa irin gumurzun da aka yi da gwagwarmayar da aka yi a yakin nan na Kannu, wani gari ne ana kiran shi Kannu, a wata wasu waƙoƙi da ya tsara ra'iya wanda suke karewa da harafin ra, ita ce ra'iya. Daga ciga abin da yake cewa sa'ilu anna wa anna ada'ina yawmu dar alharbu fi Kannu alhafar, ko bataraknahum biha mislu alhiba aw ka hatami hashim almuqtadar muqtadar wa taraki arda ko arda bihi fursanuna fi sanajidi katta wal munkasir iz zahana lahum waqta dhuha bi junudin kadaradin muntashir wa ka'anna al khayla fi arja'iha hada'un taqtihu ashla al baqar falaqinahum wa awghalna bihim bi rimahin wa sahamin kal matar وشرى أب فرمينا مثلها فقمنا هكذا حتى الظهر فدعونا يا نزال للوغى فدخلنا حسنهم وقت العصر فسقيناهم منايا فرووا فهم مثل جزوء منقير anku ka duba da zamu ji ta kai da ra ko abin da yake wasafa yakin ne da aka yi shi yace fa'ilu ko fa'ilu anna wa anna adaina masu tambaya suna tambayar gumurzun da ake muka aka yi game da mu da makiyanmu haduwar da muke yawmun awane ne daral harbu fi kannu alhafa lokacin da yaki ya kewaya aka yi gumurzu a wannan gari na Kannu din ran da garin ya zama kamar wata makabarta alhafar shine makabarta kawai ma'ana an kashe arna a ranar kenan makiya Allah yace to masu tambaya suna tambaya yadda gumurzun da aka yi a ranar tsakanin mu da makiyan mu a garin Kannu kadi taraknahum biha mithlul hiba yace muka bar su kamar kai ce wani tufafin da aka tattake tsohon tufafin da aka mutsike au ka hatami au ka ahatamin hashimin muhtazar ko ka ce wani rijigaggen wani abincin dabbobi ne da suka tattake almuhtazar daga hazira ne makiyaya dabbobi su suka fi sanin wannan ko manoma misali a kewaye wata gona kamar filin masallacin nan lokacin da a cikinta akwai abincin dabbobi kuma suna buƙatar su ci abincin kuna ganewa tana kewaye da shinge sannan kwatsam cikin rami suna cikin buƙatar abinci sai a buɗe masa su shigo cikin wannan ciyayin ka ba su awa biyu wannan dabbobin ya za su yi maulin shine ake wasafa ka hatsamin hashimin muhtaza kamar wani garu ne da ke da abincin dabbobi tsararre aka ba su dama suka shiga kana noma a nan kadawa da gonarka ta masara ka cire da rani sai ka ba dabbobi shanu dama su shigo ka ba su shigo ka ba su awa ɗaya zuwa biyu ka gani ka dawo ka ga wurin ya yake an tattake shi an murtsike shi an dai ko yace haka muka yi ma wannan Kannu din muka mai da su kamar wani wurin da aka tattake da dabbobi yace wa karaki shi ma wani gari ne mushrifi na yake cewa wani gari ne shi ma yace an arda bihi fursanuna fursan jami'i na mai hankila mahaya gwaraza wanda suke gaba dawaki sa daukai yace suka gangara wannan garin fi sanadidin kittawal munkasir wato ainihin da rindina ta sojoji ko ta mahaya wanda ba za ka iya kirga su ba shine ma'anar kittawal munkasir wanda duk inda suka shiga sai dai su karya kawai su taka manya-manyan gwarazan mayaka da suke gaba wanda ba ka san iyakarsu ba haka suka danna wannan garin karaki din idza hafna lahum waqta dhuha yace mun shiga zahafu shine tafiya irin ta sojoji kamar jan cikin wato kamar jan cikin maciya har sai ka sojoji suke tafiya sam yace to mun shiga masu waqta dhuha lokacin hudowar rana kenan lokacin hantsi bijinudin kajaradin muntashir wata rindina ta yaki kamar farin da aka watso ai an san fara in ta fito ɗanguwa ke zago to kamar yadda ɗango ke tahowa ya bazu ba za ka iya kirga su ba haka muka shiga masu lokacin wato hantsi kamar ka ce ɗango da wata rindina wata take kamar ɗango kwanji tashbihi ko tashbihi ne za ka san mai wato ajibi ne ya san larabci shi ya sa irin wannan ba a san karan yau tura makiya Allah da masu ɗan tsoro ba su zuwa rika wannan karatun sai su rika waiwaye kai ko ana ɗan jin muni saboda maganar jihadi an kashe ta mul ba a san ta ko ana zuwa yi ba a so to zana gaya maka wannan ka ji tsoro ka jiri arni yanzu wai wani ya fito ya ce wai zai hana musulmi shiga ƙasarsu zai kore na ciki to a ba shi lokaci mana ayyar wannan arnan ya fi daɗin faɗa ko munafiki shine ya fi wahala faɗa saboda yana tare da kai lokacin da su Abu Jahal suka ce Annabi bai isa ba sai sun ga karshen shi da su da shi waye a sama shine amma kaga sa Abdullahi bin Ubay bin Sulh haka Annabi ya tafi ma da su suna nan tare da shi amma kafirin da zai fito ya ce zai fada da kai to da Allah ya ki kuma ka bashi lokaci ba inda zai ki lokacin da Aisha ta ce ba ta bukatar musulmi musulunci gaba duk ma wani addini yaya Aisha ta zama haka ta tsintsinke ta lalace da yake su America suna da wayo lauyoyin su suka ce a'a shi fa mutumin Donald din nan fa ya fasa hannu fa zai gudanar da mulkin shi bisa tsarin ne constitution na America shi ko ya bada dama ko ya addini shi kuma ka a takura ma wani mai addini to yanzu constitution din zai bi koko hauka shi zai bi idan constitution zai bi shikenan in ku hauka shi zai bi ku ba shi lokaci ba wani abin damuwa bane yau da ya hana mutane zuwa America me to kai me damuwa ka dole ka je can aljanna ce America wale ka ce zaka je ka shiga menene wata damuwa ai su ci kasar su ka kyale su ya kori na ciki ya kuma hana wasu ka ba kasar lokaci ka ga yadda Allah zai da ita da wa da bazau suwa suke ci ne ba da musibar bazau musulmi suke ci suke sha ba sai ba wani abu kai ne abin tausayi kai da kake mamaki ko kake ta damuwa an zai ta me zai yi wallahi bai isa ba in kuma zai yi yayi ka maki na musulunci na karara ya fi dadin yaki amma na ciki shine shari Allah ya mana maganin su gaba kiya ƙarshen baitukan shi ke cewa wa ka annal khayla fi arja'iha ko hada'un yace yadda garin Kano ta zama ranar ka annal khayla fi arja'iha sojo wato dawaki na yaki yadda suka zama a sasannin garin wato yadda suka waye gari hada'un kamar fa'asun fa'asu ne fa'as dai fa'as ga tirigo ko magirbi fa'as abinda ake haran ake sai suka waye gari kamar wasu gatira ne ko wani magirbai ne takhdihu ashla albaqar suka rika wato ainihin a ne zamu ce takhdihu wato kyauto ashla albaqar gabbai na shanu abinda yake so ya wasafa a nan da suka shiga da dawakinsu sun yi barazana ga sojojin Kano kai hatta duk wani abu da ma zai zama barazana a gare su hatta dabbobi dawakinsu ba su bar su ba yadda suka tattake su kun gane da kyau yace falakinahum wa awghalna bihim mun fahade da su kuma mun kai matuƙa birimahin wako wasihamin kalmadar wajen watsa masu da jefa masu masu da menene kibiya kibau su ne siham haka muka rika masu ruwan kibau da mashu kalmadari kamar da ake ruwa daga sama haka kibanmu da abin mu suka rika auka masu tashbihin yayi komai ba kun san ruwan sama ne yake zubowa yace to haka muka rika masu ruwan masu da ruwa na kibau shi wannan garin yayin da muka haɗu da su ba su ji da daɗi ba washara abu faramaina mislaha suka miƙo mana wuyansu muka rika jifa da wancan masun da wancan kibau ɗin kamar yana so ya nuna sun miƙa wuya haka suka rika ba mu wuya kawai muna gamawa da su shine fashara abu kisa ya kai kisa yace fa aqamna hakaza hatta zuhur muka zauna muna ta wannan tun daga hudowar lokacin ne hanzi hatta zuhur har azhar ana gumurzu muna kisa kenan fa da auna ya nizal lil waga muka yi kiran ya nizal shine kitar kenan gumurzu a filin yaki shine alwaga lokacin da ana yi ba ta kashi ta kai ba ta kashi yace lokacin muke kira cewa ya za a yi fa da khanna islihu a daidai lokacin muka karya garinsu muka shiga ciki waqtal asri lokacin sallar ainihin al'asr kaga ya wasafa mana su da aka fara yakin da hanzi aka yi ta gumurzu har azhar lokacin al'asr suka karya garin garin suka shiga kunga an gama cin yaki kenan fasakainahum manaya muka shayar da su mutuwa fasakainahum manaya manaya jam'un maniya kenan duke mutuwa muka shayar da su mutuwa da ake shan ruwa haka muka shayar da su farawau suka kwankwade ta suka sha suka koshi fahu mislu juzu'in munqair suka waye gari kamar su kuciccirai wato na wato ainihin abinda yake cema munqair shine me abinda aka tubu koshi kamar bishiya ce in ka sare ta yau akwai me akwai can gindin nata ko tushiya to haka muka bar su kamar tumbukakkun bishiyoyi muka gama da su gabaki daya wannan yakin kannu kenan yake wasafawa a wannan waƙoƙi nashi yana nuna da shi ake wannan gumurzin wanda ke nuna maka shi Muhammad Bello ya ce maka da takobinsa da alƙalaminsa da basirarsa da iliminsa wajen tabbatar da daular Sheikh Usman kun fahimta da kyau hadha ala sabilil misal li'annahu zakara hadhihi waqa'i wal ahadath fi ash'arihi bil lughatil arabiyya wal lughatil fallaniyya wannan hadisa misali ne muke sabilil misal kaɗan ne daga cikin dubban bayanai da yayi wanda yake nuna gudunmuwar da ya bayar wato wajen tabbatar da daular Sheikh Usman domin ya faɗi waɗannan waqa'i din abubuwan da suka auku abubuwan da suka faru fi ash'arihi a waƙe-waƙensa ne bi lughatil arabiyya da harshen larabci kamar wanda muka ji wa lughatil fallaniyya da kuma lugha ta fulatanci da ya rubuta wajazahullahu khairan waja'ala aljannata masawa Allah ya saka masa da alkhairi ya sanya aljannata makomarsa Sheikh Usman ke wa Sheikh Muhammad Bello kenan al-Imam Hassan al-Hadi ashara khilafatuhu sai khalifancin sa yanzu mun gama jin irin gudunmuwar da ya bayar da jihadin sa da kokarin da yayi lamma ra'a Sheikh Usman bin Fodi at-tamkina wal quwwata والغلبة بيد المسلمين وخضوع كثير من البلدان تحت دولة دولة إسلامية الأولى من نوعها في إفريقيا الغربية لو كتشندا شيخ عثمان ما هي بن سكينة لا يمسر رحمة بن فوجي يجد تبتر دولة سادة كارثنسا ده غلبة جيسام لو كتشن غلبة تازمة جهنم مسلمين ده كما ينقنا ديوا نجلوروا sun zama karkashin daular musulunci to a wannan lokacin ya fahimci cewa an fa samar da daular ta musulunci ta farko a wannan yankin na yammacin Afirka ana ganewa da kyau to daga shehu ya ga wannan imtasala qawluhu ta'ala sai yake kokari ya tabbatar da yayi aiki da fadin Allah madaukaki alladhina immatnahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wanahu anil munkari walillahi aqibatul umur wannan aya sai kokari ya sa ta a mizanin aiki shi Sheikh Usman kenan inda Allah ke cewa waɗannan da muka makkanahum fil ard muka ba su iko a ban kasa aqamu salata na farko suka tsaye da sallah wa atu zakata kuma suka bada zakka kuna ganewa sannan wa amaru bil ma'ruf suka yi umarni da kyakkyawa wanahu anil munkari kuma sukan yi hani ga mummuna walillahi aqibatul umur aishan al'amari ina ga Allah wannan yanzu Allah ya ce wadanda suka sami tabbata tamkini sun sami dama an kafa daula daula ta samu to me za a yi sune waɗannan ayyukan sai da sallah ba da zakka kuma ni da kyakkyawa hali ga mummuna to sai ya ga bari ya tabbata wannan aya saboda haka fatanazala an mubasharatu al'amali siyasiya Sheikh Usman sai yayi wato retire kenan game da al'amura na shugabanci na gudanar da ƙasa da daula haisu kama bi taqsimil imratoriyyati bayna ibnihi Muhammad Bello wa akhihi Abdullah bin Fodi inda tashi ya raba ƙasar bangare biyu wani bangare ya mika ma ɗansa wani bangaren kuma ya bamba anansa shine wa dan uwansa Abdullahi na gwandu duk abin da ya shafi shi'unin daula da harkar siyasa da wani faɗi tashi tunda yanzu komai an ci nasara gwamnati ta tsaya ta musulunci to sai ya ga cewa shi yanzu bari ya danka masu harkar gudanarwa harka ji ta wani administration ya zama su za su washtagala huwa bil amri bil ma'ruf wa nahyi al munkar sai Usman shi ya shagaltu da da'wa'i al amri bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da hani ga mumuna wa minhu at-tadri wa at-ta'lim wa al-wa'z wa al-irshad wa al-jihad fi sabili ko bi sifatin amma karkashin wannan abuwa biyu ai ko a bari ya hada da karantarwa karantarwa ita ce babban jihadi na farko annabi tunda aka aiko shi da wa'anzir da ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir tun daga wannan annabi yake karantarwa yake tai har maka ta gagare shi ya dawo Madina karantarwa karantarwa har sai da lokacin da jihadin ya zama kila sai an yi sannan yayi zaka iya ya kare wato lissafa ya kiyaken da annabi ya fita amma ba za ka lissafa zaman da ya karanta da sabon sa ba sau nawa ne ko za ka iya to tadrisi shine farkon yadda ake yayi ma al'umma jahilci araba ta da wato abinda bai dace ba a dora ta akan dede to shine ya mai da hankali kan karantarwa wata ali da rubuce rubuce wallafe wallafe wal wa'z wa'zi ya je ya yi ya karantayyar wal irshad da fadakarwa wato shiryawa a nuna mutane ga abin da ya kamata su yi wal jihad da kuma yin jihadi bi sifatin amma da siffa ta gaba ɗaya jihadi ana yin shi ne yaushe inda ta kama ai farko mutane ce masu kuke ga musulunci ku tallata musu ku zo ku yi wanda suka karba a karantar da su a wazantar da su kuna ganewa wanda suka cije suka ki banda tsari irin na yau da muke ciki na mulkin mallakan turawa ko da ake cewa an karbi mulkin kai to fa anya ku an karban yau da an karba kaman mu nan arewacin Najeriya muna da yanci me za mu yi tsara musulunci za mu kuma sai mu takai talla musuluncin ga wanda suka ke in sun karba fa lillahi in ba su karba ba shine sai a kai ga jihadi to kaga yau ba mun ba mu da wannan dama an fahimta da kyau amma karantawa na nan ilman tawa na nan wato rubutu na nan wa'azan taw duk hanyoyin da za a wayar mu mutane su gane addini na nan ko bai nan jihadi ne kadai baka isa yau ka ce zaka yi shi ba domin yana buƙatar shugaba waye shugaban wanda zai wuce laifi za a bashi to wancan abubuwan sai mu kai har sai radda su ma ba mu fata Allah yana mana lokacin radda za a ce ba ku isa ku karantar ba to sai ka tashi daga ƙasa yake kuma inda zaka karanta ita ce hijira ko amma muddin za a bakku ku ce Allah ya ce annabi ya ce ga yadda za a bauta ma Allah to aiki na nan gaban ku fa ba ku da daman da za ku ce a'a ba za ku yi ba ku sai an kafa daula sai an yi jihadi sai an sami shugaba sannan za a waye ga maka annabi a makka bai karantar ba sai da yazo ya kafa daula sannan ya ci gaba da wa'azi a'a wa'azin ne farko to Shehu Usman ya tashi ya ce wannan inda ta jige kuma sai ai jihadi wa wallahi ibnuhu Muhammad al-Qasim al-Sharqi waja'ala 'asimatahu fi Sokoto wa wallahi akhahu Abdullah al-Qasim al-Gharibi waja'ala 'asimatahu fi Gondo din ya raba kasa biyu sai ya sanya wato kashin Sharqi ko kashin gabaci kenan a wancan zamanin da ita daula ta Sokoto din sai ya sanya ta a hannun wato ɗansa Muhammad Bello ya sanya hidikwata ta ita ce Sokoto sannan ya sanya kuma wato ɗan uwansa Abdullahi na Gondo a ɓangaren yamma na wannan daula tashi ita kuma ya sanya hidikwata ta ita ce Gondo din ai kun gane da kyau wa fi ami 1817 miladiya wufi Sheikh Usman bin Fodi بعد مرض استمر به سنة وعمره 73 سنة وتعينهم أشكالة 1817 ميلادية 1817 إن كدوبا كقواشي ينزل شكالة نوتينا يوم أنا دوبو بيو بشابا قوي تو شابا قوي إم كاقا إنكا بنا إنتا نو شكالة نوتينا أليبيو daidai to bane shekara 200 da wafatin Shehu Usman Allah ya masa rahama Allah ya masa wafati da wani rashin lafiya da yayi dan gaje wato ainihin wanda yayi tsawon shekara yana fama da wannan rashin lafiya a daidai lokacin yana ɗan shekara 73 shekara 73 yanwa Allahu akbar ka duba dan Allah duk gurgurmai nan da bai shekara 100 ba da hidimar da yayi musulunci shekara 73 yau sai ka ga mutum ya kai shekara 70 ya haura har yau bai wasu ba sa mashi san duniya da kwaskwalima da bilicin da dole sai ya koma yaro tsufa ya zo bai sanya tsufa rayuwar kawai 73 annabi na cewa amaru ummati 60 or 70 galibin rayuwar al'umma ta shekara 60 or 70 shikenan kadan suke haura 80, 90, 100 a wannan muzin area din ake da su Allah ka saka mu samu cika da imani wa khalabahu ibnuhu Muhammad Bello daga nan ɗansa ya maye gurbin sa shi Muhammad Bello wa bi tawliyatin ko Bello amirul mu'minin fara ba'du tullabi shaykh ar-raghibin fil mulki wa ba'd al muluk al maghlubin ala amrihim wato bayan an ya an tsola shi Muhammad Bello ya rike wancan yanki kuna ganewa da kyau dan uwansa wancan area din to tun wannan lokacin wasu sashi na wasu daliban shi Shehu Usmanu kansu masu dan sha'awar mulki hasalin da yake tafiya sai an sami kowa da irin manufar shi wani duniya wani kuma lahira da kwanda suke zama tare da Shehu Usman suna dan sha'awar dai musifa irin ta mulki ko to tun lokacin irin sun da wasu kuma wato sashin sarakuna da su kuma aka wato aka ci galaba a kansu kuma suna so su ce sai sun ce su ne kuma wannan daula ta musulunci sannan ita take tafiya ire-iren su suna jin cewa Shehu yayi wafati fa tarra ila muwajahatihim a daidai lokacin sai ya zama dole irin waɗannan suka fara ɗan neman taso da fitikin sai zama dole mulki ba a shugaba biyu kwana yau zai yi bayan mai girma gwamna na Kano kai ma ka ɗan fito ka ce za ka ɗan riƙe ɗan wani yanki za a yadda ba da jin za a yadda za ka ga 'yan sanda in ya fi ƙarfinsu kuma za a turo soja kuma wannan ƙa'ida ce ta mulki ko balle ka tafi sama can ka ce kana son bila kai ma za ka ɗan riƙe wani ɓangare duk da wannan rigingimin da ake yanzu za ka ji babu daɗi a'a to ga su din mun gani wani ɗan jaye kawai da ɗaya ma Hafsa ne ya al'amarin ya kwashi wanda bai kai ba ina jin hayo ana ta rikicin ko ai shugabanci ka kyale shugabanci kawai to a daidai lokacin fatarra ila muwajahatihim sai ya zama Muhammad Bello dole ya zama tilas ya fuskance su wa qad istata'a an yataghallaba alaihim wa huwa yashtita shamlahum bi makanati fil jama'a daidai lokacin ya sami ikon dama ya ci nasara a kansu ya tarwatsa wannan karfin nasu ya saboda matsayin da yake da shi da karbuwar da yake da shi a cikin jama'ar da yake rayuwa wannan al'umma sha'ab din wannan daula ta Shehu Usmanu ba ya hau bane irin ƙahariya kawai bisa cilan jama'a suna son shi saboda ne ba wai an tsora shi ne akan rashin cancanta ba kun fahimta da kyau to ya sa duk wani wanda ya ɗan kunno kai zai ja da shi saboda haka magoya bayan shi Muhammad Bello ba ma za su bari ba an gane da kyau to yanzu na ga an nuna min lokaci kuma ba mu kai gaba ba ina jin sai dai mu haƙura kila a tsayaran ko sai mu ɗora insha Allah da rasi na gaba da fatan ɗalibai a riƙa bibiyan mu saboda shi karatu in ka ji farko baka ji ƙarshe ba sai ka tsaya a wata wato wata tsakiyar da kila ka zo ka kasa fahimtar al'amarin musamman mun ɗan taɓo magana cewa wasu sun ɗan fara ja ya kamata mu ji har ƙarshe abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada tare abinda ne kuskure Allah ya gafarta wannan magabata namu Allah ya masa rahama Allah ya ba mu ikon koyi da irin rayuwar da suka yi sai mu musulunci hidima har ajinin su
نعم
هو الطريق في كده عشان